Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM sai kuma tashar mu ta Voice Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Assalamu assalamu alaikum barkamu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Alhamis 8 ga watan Maris na shekarar 2018 to a shirin namu ne yanzu muna dauke da rahoto kan sabuwar dokar karanta taken kasa da harshen Yarbanci da hukumar jihar Lagos ta assasa kasancewar yau rana ce ta mata a duniya zamu so mu ji ra'ayoyinku kan shin wace irin rawa mata ke takawa a cikin fadin duniya musamman abubuwan da suka shafi harkokin siyasa kasuwanci da kuma ilimi lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-5655 amma kafin nan sai a gyara zama domin Sarfilu ya ba mu labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya jaddada aniyar Amurka ta taimakawa Afirka watanni biyu bayan da shugaba Donald Trump ya yi wasu kalaman batanci ga nahiyar. Da yake magana a hedkwatar kungiyar tarayyar Afirka dake birnin Addis Ababa. Tillerson ya ce ina tunanin nahiyar Amurka wato aniyar Amurka ta taimakawa Afirka abu ne dake nuna muhimmancin da muka baiwa dangantakar dake tsakanin mu. Shugaban kasa da kansa ya rubuto siga ga shugaban kungiyar AU yana mai jaddada muhimmancin dangantakar da take tsakani. A watan Janairu ne aka fitar da rahoton Trump yayi amfani da kalaman batanci yayin da yake magana kan kasar Haiti da wasu kasashen nahiyar Afirka. A wancan lokacin jami'ai daga kungiyar AU da sauran wasu kasashen nahiyar sun nuna rashin jin dadin su ga kalaman da aka ce Trump yayi. Tillerson ya ce samar da tsaro da zaman lafiya da ci gaba ta hanyar cinikayya da kuma shugabanci na gari su ne abubuwa uku da Washington ta sa a gaba ga Afirka. Ministan harkokin wajen Rasha ya saka hannu a wata yarjejeniyar tattalin arziki da kuma inganta hulɗa da kasar Zimbabwe ɗaya daga cikin kasashen biyar da yake kaiwa ziyara a Afirka ciki har da kasashen da suke dasawa da tsohuwar tarayyar Soviet waɗanda suka hada da Mozambique da Habasha da Angola. Manufar ziyarar Sergey Lavrov zuwa da daddiyar kasar wato kawar Rasha Zimbabwe shine ya jaddada dangantakar da samar da yarjejeniya wadda Kremlin ke cewa hakan zai kara tabbatar da alakar da ke tsakanin kasashen biyu. Lavrov ya rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyi uku na cinikayya a lokacin ziyarar da ya kai birnin Harare yau Alhamis wadda ta zo daidai da ziyarar farko da takwaransa na Amurka yake a nahiyar ta Afirka. Jami'in yayi amfani da kakkausan lafazi wajen caccakan manufofin Amurka na kakabawa Zimbabwe takunkumi kan zargin da take na take haƙƙin bil'adama. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dakarun Siriya na ci gaba da yin amfani da ƙarfi wajen kutsa a gabashin guta a wani yunkuri na ganin sun sake kwato yankin Damascus da ƴan tawaye ke rike da shi. Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Bada Agaji ta Red Cross sun ce ba za su samu damar shigar da kayan agaji zuwa gabashin guta na Siriya kamar yadda aka shirya yau Alhamis ba, saboda matsalar tsaro. Gabashin guta ya kasance gida ga mutane 400,000 da ke rayuwa bayan da aka kwace yankin tun shekarar 2013. A cewar wata jami'a mai magana da yawun ofishin bada agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Tom, Majalisar Ɗinkin Duniya na ci gaba da samun rahotannin ci gaba da ake da fada a gabashin guta da kuma ruwan bamaban da ake a Damascus wanda ke zama hatsari ga fararen hula yana kuma hana isar da kayan agaji ga ɗaruruwan mutanen da ke cikin bukata. Da ƙarshe shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai ci gaba da shirinsa na ƙara harajin kashi 25 ga duk ƙarafunan da aka shigo da su daga ƙasashen waje da kuma kashi 10 kan dalma. Amma ya alƙawarin yin sassauci ga wasu ƙasashe. Kalaman na Trump na zuwa ne daidai lokacin da wasu ƙasashe 11 suka sa hannu kan wata yarjejeniyar cinikayya da zummar kawo sassaucin sharɗin cinikayya tsakanin ƙasashe. Trump ya ce yana kan tafarkinsa na ganin ya kare ma'aikatan Amurka, ko da kuwa ba zai samu goyon bayan 'yan jam'iyyarsa ta Republican ba, da kuma barazanar cewa kasashen za su mayar da martani. A yau Alhamis ne ake sa ran shugaban zai rattaba hannu kan dokar harajin wadda ke zuwa daidai da ranar da kasashe 11 suka sa hannu kan yarjejeniyar cikayya ta CPTPP, yarjejeniyar da ake sa ran za ta sauƙaƙa sharuɗan cinikayya tsakanin kasashe.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan Washington DC. Kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, hukumar jihar Lagos a Najeriya ta assasa wa yara 'yan makaranta da su rika karanta taken ƙasa cikin harshen Yarbanci a duk safiya. Baban gida Jibril me labarin yake cewa?
A kwanakin baya ne dai gwamnatin jihar Lagos ta bullo da wani doka da ke tilastawa masu neman shiga makarantun gaba da sakandare daukan darasin harshen Yarbanci tare kuma da samun nasara a harshen kafin a ba su gurbin shiga makarantun gaba da sakandare, matakin da kuma al'ummar jihar musamman ma dai waɗanda harshen su ba Yarbanci bane suke ganin akwai nuna son kai game da dokokin da gwamnatin jihar Akinwumi Ambode ke gabatarwa na kishin Yarbanci. To sai dai kuma gwamnatin jihar ta sake bullo da wani doka da ke tilasta wa 'yan makaranta karanta taken ƙasa musamman na harshen Yarbanci a duk safiyar Allah a irin waɗannan makarantu, matakin da kuma mazauna birnin Lagos musamman waɗanda ba Yarbawa ba ke ganin dokokin gwamnatin na neman wuce gona da iri. Alhaji Adodan Sudu wani uba ne kuma mai 'ya'ya a makarantun da birnin Lagos.
Kabilanci da bambanci da sauran waɗansu abubuwa a cikin taken wannan ba laifi ba ne a yi kowane tsukukan gidansu yake yi. Sannan a arewacin Najeriya ma za a ƙirƙiro waɗannan abubuwa wanda kowace jiha za ta ƙirƙiro ainihin takenta, kuma ya zama wannan taken na jihar zai kawo zaman lafiya.
To koya masana harkar ilimi ke ganin wannan take-take na gwamnan jihar ta Lagos ga dai Malam Muhammad Sani wani tsohon malami.
Wato kullum wani lokaci abinda muka manta waɗanda ke sama suke ganin za su dinga yin wasu abubuwa saboda siyasa, shine in kai kana kallon abun a siyasance in ya wuce fagen siyasa kuma ya za ka yi da abun, shine yawanci ba a dubawa. Yanzu kaga in Lagos ta ce a yi taken jiha da Yarbanci, to 'yan kogi sai su ce su kuma a yi da wani yare, waɗanda ke Yola ko Taraba su kuma sai su ce a yi da wani yare, wanda yake Kano shi kuma sai ya ce a yi da wani yaren, wanda ke Katsina ko Sokoto ya ce. To kaga wannan haɗakar dai da muke tunani ta ƙasa, kaga a hankali ana nema kuma a rusa ta saboda wani tunani na siyasa, saboda gaskiya ciwon mu yawanci ga 'yan siyasa kaman mu da muke duba abu ta fannin ilimi a jami'o'i shine shi ɗan siyasa yakan shaci ya faɗa ne abu kawai, baya tunanin me zai faru nan da shekara 20 ko 30 ko 40, shi buƙatar sa ya samu abin da yake so a wannan lokacin. To amma ba haka harka yake ta al'umma ba, ko me za ka yi, kai tunanin me zai faru gaba.
To sai dai kuma a yayin da ake kuka game da irin waɗannan dokoki da gwamnatin jihar Lagos ke bullo da su na kishin Yarbanci, wasu masana na ganin matakai ne da za su taimaka wajen inganta harsuna musamman ma dai na ƙasa, kamar da Professor Yakubu Azare na Jami'ar Bayero yake cewa.
So a hakika in muka kalla za mu ga kusan duk duniya kowace al'umma suna kokari su kare martabar harshen su, domin harshen su kusan shine jagora, shine fitila, kuma da shi ake gane su, kuma da shi ake mutunta su a cikin umar su da ma wurin wuri da za su samu kansu.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko gwamnatin tarayyar Najeriya za ta iya takawa gwamnan jihar Lagos burki a irin waɗannan matakai da yake ɗauka, matakan kuma da suke yin karo ga dokokin gwamnatin tarayya musamman ma dai na jam'iyyar APC mai mulki. Babin Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.
To madalla baban gida Jibrin, masu sauraro, yau fa rana ce ta mata wanda ake bikin karrama matan a fadin duniya baki daya, saboda haka a yau tambayar da zamu muku ita ce, shin wace irin rawa matan ke takawa a fadin duniya musamman bangaren siyasa, kasuwanci, gwamnati da ma sauran abubuwa dai da kuka sani na yau da gobe? Saboda haka sai a fugo a yi mana jawabi, amma kafin nan a shakata da wakar dan kwali. Yeah.
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga jihar Katsina, wake magana daga Katsina.
Ba magana da Maniru ne daga Alhaji dan Marki Jijo Mr. Gani.
To Malam Maniru, me zaka iya ce mana game da rawar da mata ke takawa a harkokin rayuwar duniya?
Alhamdulillah, gaskiya wannan rana tana da mu.
Muna sauraron ka.
Wannan cewa ne na mata a cikin bayan kuma ne a duniya. Ya kamata a ce an dauki dukkan matakin da ya kamata na kare haƙƙin mata a duniya ma ba.
To mun gode kwarai Malam Manir. Sai yanzu kuma sai mu tsallaka jihar Port Harcourt. Wake magana daga Port Harcourt?
Assalamu alaikum. Sina Salisu ne da jihar garin Port Harcourt.
To bai menene ra'ayinka game da wannan maudu'i namu?
To kowane fanni suna da muhimmanci kwarai da gaske. Don cewa iyalanmu da sauransu dai da yara da haɗa da sauransu yara musamman da za a ga gida ya saya ban mutu tarbiyyarsu shi da shi da su da dai dukkan dai abubuwan da yake.
To na ga layin mai dabino ya yanke, bari mu tsallaka jihar Yobe. Wake magana daga jihar Yobe? To na Yobe ma ya tsinke. To masu sauraro dai kar a manta, yau muna tattaunawa ne akan irin gudunmawar da mata da kuma rawar da suke takawa akan al'amura na yau da gobe a duniya da suka shafi kasuwanci, siyasa da gwamnati da shauransu. To har ila yau dai daga jihar Yobe, wake magana? To shi ma ya yanke. A ci gaba dai da kokarin neman lambar tamu kar a manta. Lambar da za a kira mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. To mun samu kira daga jihar Katsina, wake magana daga jihar Katsina?
Sunana Abdullahi Muhammadu Ambali.
Malam Abdullahi, menene ra'ayinka game da wannan maudu'i?
A gaskiya mata suna da muhimmanci a rayuwa sosai.
To muna sauraron ka.
Ya kamata ku.
To shi ma layin nasa yanke. Yau da alama dai muna samun tangarda a layin wayoyin namu. Bari mu shiga Kaduna. Wake magana daga Kaduna?
Adamu Jeji daga kamfanin Fate Jaji Kaduna, Najeriya.
To Adamu Jeji, barka da dare. Menene ra'ayinka ga wannan? Lalle ka mu ne nzila asariya ce kucin dare.
Gaskiya ni dangane da wannan rana na 8 ga watan 3 da aka kefe don mata a duniya.
Na'am.
Ba shakka muna fata alkhairi a gare shi. Kuma ba shakka mata suna da muhimmiyar rawa wanda za su riga takawa a abubuwa daban-daban wanda dokar ƙasa ta ba da dama, amma kada a shiga mu addini. Kuma duk hurumin da addini ya taka burki, ina kira ga 'yan uwana mata kar a shige je, dan ka san wasu su riga cewa duk abin da namiji yayi wasu ma za su iya yi. Wannan ba daidai ba ne. Allah ya riga ya ba su 'yancin su, ya nuna musu abubuwa wanda ya kamata su tsaya irin waɗannan abubuwa. Wannan shi ne kaɗan daga cikin ra'ayina. Amma mata suna da muhimmanci a ba su dama a kan lamura da dama da gaske. Da fatan za ku tashi lafiya. Adamu Jeje, kamfanin Fate Jaji Kaduna, Najeriya.
To madalla Malam Adamu da wannan ra'ayina ka, bari mu tsallaka. Har yanzu dai muna cikin jihar ta Kaduna. Wake magana daga Kaduna? Hello, assalamu alaikum. Lokacin da kake faɗan sunan naka wayar taka ta ɗan yi rawa, ban ji sosai ba. Menene kace sunanka?
Ya'u Suleiman Banaci, karamar hukumar Kauru, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Malam Ya'u, menene ra'ayinka game da wannan maudu'i namu na yau?
Wannan ra'ayi abu ne mai muhimmanci ga mata ga baki ɗaya, ko kuma in ce ga duniya. Domin ko addini da ya sha kwalatin bangaro da haƙƙin mata ba. To amma su kansu mata akwai matsaloli da yake kunshi a cikin su, ya kamata su yi amfani da wannan dama wajen duba matsalolin da suke da shi ta bangaren kaman shaye-shaye din nan da sauraron su. To kaga ba abu ne da ya kamata a ce a ga mutum ba. Kaga mu maza, irin mazan da suke bugun mata da sauraron su, kuma shi ma wannan halaye ne da ya kamata a ce an kau da shi ga al'amarin mata. Kuma su matan da suke fadawa harkar siyasa, mafi yawanci sukan kare da zama karuwan gwamnati ne. To shi ma kaga wannan duk abu ne da ya kamata su yi nazari a kai shi, don ganin ainihin an samu alfanun abin da ake bukata a wannan rana. Nagode Yau Suleiman, da ci karamar hukumar Kauri jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Ya'u, mun gode. Bari mu tsallaka jihar Kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba, Dina Sokoton Najeriya, mai blouse da kayan wuta kala-kala daga nan Kwara a Najeriya.
Malam Garba,
ran gane da wannan rana ta rana 8 ga watan 3 wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta kebe ta mata, to rana ce mai babban muhimmanci. Sai dai idan muka duba, gaskiya mata suna fuskantar kalubale, musamman ma irin a nan ma Kwara ina ganin mata ana sa su aiki na kwadago hakan ga da leburanci. Kaga irin abubuwa na wanda ya kamata a ce mata suna an daina sa su irin waɗannan abubuwa, kuma ana suna fuskantar matsalar yaɗe da armin dole da tilastawa da aka yi musu. Gaskiya bai kamata ana wa mata irin waɗannan abubuwa ba. Wannan ita ce gudun mata DOA. Na gode, sai anjima.
To mai blouse, mun gode. To yau fara na dai ta mata ce, zan so in ji mata sun kira su bayyana mana ra'ayinsu akan wannan maudu'i namu. Bari mu je Taraba. Wake magana daga Taraba?
Muktar Adamu daga Taraba State.
Ya sunanka?
Muktar Adamu
daga Taraba State. Okay, Malam Muktar, menene ra'ayinka game da wannan maudu'i?
Wannan da baka gaskiya abinda ya kamata kowace shekara din a zagawa annan ma mata, gaskiya komai ya kamata duk abinda kai kara bar mata baya. Allah.
To mun gode Malam Muktar. To masu sauraro, maudu'in namu na yau abinda muke magana akai shine damar da mata ke takawa a fadin duniya. Bari mu je Damaturu. Wake magana daga Damaturu?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
To yau rana ita ce ta mata.
Lallai kam. Muna jin ka.
To rana ce ta farin ciki. Sai dai kiran da nake so na yi shine ainihin.
Na'am.
Mata ya zamanto a kulliyomin mazaje suna sane da fa'idar da Allah subhanahu wataala ya ba su, ba don komai ba illa gudunmuwan da suke bayarwa musamman akan ƴaƴanmu. To saboda haka wannan rana ce wacce take mu wanda muke da iyalai kuma muke da ƴaƴa, muke fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu, ya yi mana jagoranci, ya kara mana zama lafiya, kuma sauran al'umma wanda suke gefe ya zamanto su sa mata, musamman ƴaƴan da aka ɗebe a jihar Yobe, cikin garin Dabsi. Allah subhanahu wataala ya dawo mada da ƴaƴanmu gaban iyayensu lafiya, da fatan Allah ta'ala ya amsa wannan addu'a. Kuma da haka al'umma su taimaka mana da addu'a, Allah subhanahu wataala ya dawo da kowa ƴaƴansa gaban iyayensu, musamman mata.
Mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka. Bari mu tsallaka Taraba. Wake magana daga Taraba?
Kana magana da Dan Talaba Bamba Hijja daga Mutum Daya.
Dan Talaba Bamba Hijja, menene ra'ayinka?
Ra'ayi na gaskiya, yau ranar mata na duniya, muna fata Allah maimaita mana.
To amin amin.
Shi ne takaitaccen bayani da zan yi.
To Baban Bahijja, mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Kano. Wake magana daga Kanan Dabo?
Tana tare da mai gidan zazzaga ne, wato Umar Ofisa Ungo Akulaye, mai fata daga nan jihar Kanan Najeriya. A yau ranar mata ta duniya,
haka
abin da za mu ce wa mata da suka haife mu, suka kawo mu duniya, kuma ya kamata a daina cin zarafinsu wajen dukan su irin saki uku da mazaje suke musu. Gaskiya wannan abu ne da abin takaici. Gaskiya ya kamata mata ta fito don kwato ƴanci, ƴanci don zanga-zanga, don kwato ƴanci don a yi. Amma mu ma ƙalubale ga maza, ya kamata a yi ranar maza ta duniya. Muna roƙon ita wannan abin ta duniya da a duba wannan ƙorafinmu na ranar maza ta duniya. Mu ma ana cin zarafinmu kaɗan-kaɗan. Umar Ofisa da kaɗan jihar Kano a Najeriya, tashi lafiya.
To Umar Ofisa, Allah sa da kai wannan kira domin su sun ji. Bari mu tsallaka jihar Nasarawa. Wake magana daga jihar Nasarawa?
Mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan Bare-bari, sakatare na kungiyar mu da nasara. To da farko dai ina jin jinama hukumar gudanarwa na wannan gida da kuma ma'aikatanta bisa ga irin kokarin da kuke yi da mu masu sauraron ku. To Allah ya saka muku da alheri. Kuma akan wannan rana na mata, a gaskiya wannan rana yana da muhimmanci kwarai da gaske, musamman ga iyayenmu mata. Sai da akwai kalubale da iyayenmu mata suke fuskanta, da fatan za a kawo ƙarshen wannan al'amuran, kuma a ringa ba su haƙƙinsu musamman.
Hello?
Wajen siyasa a ce ana dama da su. Nagode, Bashir Tela ne daga nan lafiyan Bare-bari.
To madalla Bashir Tela, bari mu tsallaka jihar Kaduna. Wake magana daga jihar Kaduna?
Hello, assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Sunana Murtala Tofin Darai, kuma na kira waya daga nan garin Kargodam, nan kusa da garin Jaji.
To, Malam
Murtala Gamen Kaduna Nigeria.
Madalla Malam Murtala, me zaka ce game da wannan batu da muke tattaunawa?
To gaskiya kisa na gama wata macen tun safin mamalan tana ta fama aiki. Na ce mata wannan rana yau nasu ne ta zauna ta huta. Duba irin gudunmuwan da ta bayar a baya, ta tsaya ta duba wani irin gudunmuwa ta bayar a baya, a tana ta fama aiki. Watin yau ranar mata na duniya, gaskiya ba za mu manta da irin gudunmuwan da iyayen mata suke bayarwa ba, ta fannin ainihin cigaba da sauransu. Fatanmu dai yana da kyau, kamar yadda na ji wani magana, yana da kyau a ɗan riƙa ba su gudunmuwa, kuma ana ɗan damawa da su a cikin harkar siyasa.
To shi kenan Malam Murtala, mun gode kwarai da gaske, bari mu tsallaka garin Jos, jihar Plateau kenan. Wake magana daga Jos?
Doguwa ne daga birnin Jos.
Wani ne?
Hamisu Doguwa daga birnin Jos.
To Malam Hamisu Doguwa, menene bayaninka?
Bayanina shi ne mata suna da muhimmanci, kuma da muhimmancin taka rawa.
To ina kilza tan layin Malam Hamisu, ya yanke bar mu tsallaka jihar Kaduna. Wake magana daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Aminu alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Hausawa barka da yamma.
Yawa barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da rekoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musa barka da warhaka, menene ra'ayinka game da wannan batu?
To alhamdulillah, amma dai ni da na so dan mika mata na ta tantance wani abu dangane da wannan ranar mata din ta yau.
Ah, to ainihin zan so in ji, zan so ka mika mata.
To bismillah gashi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Aminu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yaya sunanki?
Sunana Asiya Muhammad daga Sabon Kawo Kaduna Nigeria.
To Hajiya Asiya, yau ranar ku ce, kuma ki kadai ce macin da na samu yau ta kira. Me zaki ce game da irin gudunmuwar da kuke bayarwa a duniya?
Gaskiya mata muna ba da gudunmuwa babba a cikin al'amuran rayuwa. Sannan abun da muke kokawa mu mata, garkuwa da ake yi ga mata, sannan faɗe-faɗen da ake ma mata. Sannan kuma abin takaici mata da suke faɗa cikin shaye-shaye, ƴan mata da matan aure. Wannan shine abin da ya kamata a tattauna, maza da mata su a ceto mata a cikin wannan halin kunci da suke ciki.
Na'am. To Malama Asiya, nagode kwarai da wannan kira naki, kuma naji sa'a yau ki kadai ce mace da kika kira.
Ga sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnati Amurka. Kanto mana raya kasashe ta Amurka mai bada tallafi duk fadin duniya, wato USAID, jakadan Mark Green tare da sakataren hukumar raya kasashe ta Ingila, Penny Mordaunt, sun kaddamar da wani gagarumin shirin bada agaji da aka lakabawa suna samar da mafita ga waɗanda ke cikin tashin hankali. Wannan shirin abu ne wanda ke iya ba masu ƙere-ƙere himma a duk faɗin duniya domin su ba da shawarwari a kan hanyoyin da za a ingartar da rayuwar jama'a da ke cike mawuyacin hali, wanda ake wahala kafin a iya kai gare su don taimaka musu. Waɗanda suka haɗa gwiwa a cikin wannan shirin za su keɓe jimillar dala miliyan 15 wanda za a yi amfani da shi wajen ƙarfafa ayyukan ba da agaji ga masu buƙatarsa. An ba da wannan sanarwa ce a ranar 19 ga watan Fabrairu, inda aka bayyana cewa da farko za a nemi masana su ba da shawarwari akan yadda kamfanoni masu zaman kansu za su taimaka wajen samun tsabtacce ruwan sha, wutar lantarki, bayan nan da za su iya ceto rai da kuma magunguna da kayan aikin lafiya wanda za su taimaka wa al'ummar da ke cikin halin rashin kwanciyar hankula. Wannan shiri da aka kaddamar na nuna wani sabon yunkurin aiki tare a tsakanin gwamnatoci, kamfuna masu zaman kansu da jama'ar da ke fama da wahalhalu don ƙoƙarin magance matsalolin da jama'a ke fuskanta a sassan duniya daban-daban. Aƙalla mutane kusan miliyan 136 a cikin ƙasashe su 25 yanzu haka suke buƙatar taimako a duniya. Ƙasa da kashi 1 cikin 100 na ayyukan bada shinkai ake amfani da shi wajen nazarin hanyoyin zuba jari don ƙarfafa bada taimakon. Ana sa ran cewa wannan shirin zai samar da kuɗaɗe da za su kai dala 250,000 na Amurka da za a iya amfani da su wajen gudanar da ayyuka 10-15 da kuma wasu ayyuka 2-4 da za su kai har dala miliyan 1 na Amurka domin tantancewa gwaji da kuma aiwatar da taimakawa ayyukan da aka ga cewa masu amfani ne. Wannan ya kasance kalubalen taimaka bil adama na goma kenan wanda ofishin USAID da abokanan aikin ta suka marawa baya. A zuwa yanzu USAID da abokanan aikin ta sun bada tallafi da kuma taimakon koyon aiki wanda kimarsa ta kai fiye da rabin dala biliyan na Amurka zuwa ga masu kere-kere fiye da 450 a cikin kasashe 70. Amurka na farin cikin gudanar da aiki tare da kasar Ingila da wasu abokanan aiki na kasa da kasa da kuma masu kere-kere sabbin fasaha a duniya domin fuskantar kalubalen ceto rayuka da ke yankunan da tashin hankali yake addaba. Sharhin murya Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To kafin mu karkare ga Sarfila Hashim Gumal da labarai amma a takaice.
To a takaice Nazira, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya jaddada aniyar Amurka ta taimakawa Afirka watanni biyu bayan da shugaba Donald Trump ya wasu kalaman batanci ga nahiyar. Da yake magana a hedikwatar kungiyar tarayyar Afirka da ke Addis Ababa, Tillerson ya ce ina tunanin aniyar Amurka ta taimakawa Afirka abu ne da ke nuna muhimmancin da muka baiwa dangantakar da ke tsakaninmu. Shugaban ƙasa da kansa ya rubuta wasiƙa ga shugaban kungiyar AU yana mai jaddada muhimmancin dangantakar da ke tsakani. Ministan harkokin wajen Rasha ya saka hannu a wata yarjejeniyar tattalin arziki da kuma inganta hulɗa da ƙasar Zimbabwe, ɗaya daga cikin ƙasashe biyar da zai kai ziyara Afirka, ciki har da ƙasashen da suke ɗasawa da tsohuwar tarayyar Soviet waɗanda suka haɗa da Mozambique da Habasha da Angola. Manufar ziyarar Sergei Lavrov zuwa da ɗaiɗiyar ƙasar Ura'a wato ƙawar Rasha Zimbabwe shi ne jaddada dangantaka da samar da yarjejeniya, wadda Kremlin ke cewa hakan zai ƙara tabbatar da alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu.
To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Jill Grisham da ta haɗa shirin ta bada umarni da injiniyanmu Malam Basco, ni Nazir Ahmad Hausawa nake cewa mu kwana lafiya.